This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 11 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Gwamnatin Malawi ta bayyana neman wani jirgin sama da ya bace dauke da mataimakin shugaban kasar Carlos Claus Chilima. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya bi sahun muryoyin da ke kiran Hamas da Isra'ila kansu aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Akalla mutane 6 suka samu rauni a jiya Litinin yayin da aka lalata gidaje da motoci da wuraren sana'a bayan da wasu bababaman Rasha suka dira a birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani sabon rahoto da kungiyar Amnesty International ta fadda ya zargi sojojin Najeriya da cin zarafin wasu mata da ƴan mata da suke tsare, wato da suka tsere daga hannun kungiyar Boko Haram. To ko me rundunar sojan ke cewa akan wannan zargi?
Mu dakarun Najeriya muna aiki ne da dokoki na International Law of Armed Conflict. Mu ba wai kana zube bane muke aiki. Amnesty International idan suna da wani hujja su kawo su tunkare manyan sojojin Najeriya ko kofin mabuɗi ne.
Group Captain Ibrahim Albakar kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a jiya Litinin ne jirgin ƙarshe dauke da ragowar alhazan Najeriya da sauran jami'an hukumar alhazai ya tashi daga birnin tarayya Abuja zuwa birnin Madina a ƙasar Saudiya. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda ya ci gaba da tattaunawa da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya game da cece-kucen da ake yi akan ƙarin mafi ƙarancin albashi a ƙasar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Wata sanarwa gwamnatin Malawi ta bayyana neman wani jirgin sama da ya bace dauke da mataimakin shugaban kasar Carlos Claus Chilima da ya kamata a ce ya taka kasa a safiyar jiya Litinin. Jirgin da ke dauke da mataimakin shugaban kasa Carlos Chilima dan shekaru 51 a duniya da kuma wasu mutane tara ya taso ne daga Lilongwe, babban birnin kasar da ke kudancin nahiyar Afrika, da karfe 9 na safe da ya kamata ya sauka cikin mintuna 45 a filin jirgin saman kasa da kasa na Manzuzu mai tazarar kilomita 370 daga arewacin kasar. Sanarwar ta kara da cewa shugaban kasar Lazarus Chikwera ya janye tafiyar da ya shirya yi zuwa Bahamas, inda anan take ne mai kaddamar da aikin ceto. A ran Litinin ne kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya bi sahun muryoyin da ke kiran Hamas da Isra'ila kansu aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin tare da sakin waɗanda ake tsare da su a Gaza. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta shaida mambobin kwamitin cewa, "Ina sanar da abokan aiki a yau mun zaɓi zaman lafiya bayan ƙuri'u 14 da aka kaɗa, da baki ɗaya aka goyi bayan daftarin da Amurkan ta gabatar da ya goyi bayan tsagaita wutar yaƙin." Rasha dai ta ƙauracewa taron. Greenfield ta ce tsarin shi ne abu mafi a'ala kuma hanya ɗaya tilo ƙwaƙwara da za a bi domin kawo ƙarshen yaƙin da aka shafe watanni 8 ana gwabza shi da ya samo asali daga harin da Hamas ɗin ta kai wa Isra'ila a watan Oktoban bara. Rasha dai ta buga alamar tambaya kan ko Isra'ilan ta ma rattaba hannu na amincewa da batun da ake yi, saboda babu wani cikakken bayani game da batun samar da tsagaita wutar, balle kwamitin ya samu shi albarka. Akalla mutane 6 suka samu rauni a jiya Litinin yayin da aka lalata gidaje da motoci da wuraren sana'a bayan da wasu bababaman da Rasha ta harba suka dira a birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine, cewar magajin garin birnin Iho Terekhov ta kafar Telegram. Terekhov ya ce mai yiwuwa ma akwai wasu mutane da baraguzan gini ya danne sakamakon harin da aka kaiwa birnin na biyu mafi girma a Ukraine. birnin na Kharkiv da yankunan da ke kusa da shi sun kasance yankin da hare-haren Rasha ya fi kaikaita. To sai dai hare-haren sun ƙara ƙami a ƴan kwanakin nan inda ake taɓa farar hula da cibiyoyin makamashi. Rasha ta ƙaryata cewa tana kaikaitar farar hula da gangan, duk da dai a zahiri dubbai ne suka rasu da dama suka ji rauni a yayin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da tsare tare da cin zarafin wasu mata da suka gudu daga hannun 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, bisa zargin suna da alaƙa da mayakan. Kungiyar ta ce ya kamata a duba wannan batu a kuma taimaka tare da ba matan kulawa ta musamman a lokacin da suka dawo cikin al'umma sosai. Sai dai a nata bangaren rundunar sojojin kasar ta ce dakarun Najeriya na bin dokokin kasa, ba haka nan kara zuba suke aiki ba. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina.
Wani sabon rahoto da kungiyar Amnesty International ta fitar ya yi zargi bisa yadda wasu 'yan mata suka fuskanci gallazawa da cin mutunci a hannun mayakan Boko Haram da ma sojojin Najeriya a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Director Amnesty International a Najeriya, Malam Isa Sanusi, ya min ƙarin bayani.
To shi dai wannan rahoto yana cewa ne ya kamata gwamnatin Najeriya ta dau mataki farfado da rayuwar 'yan mata da bala'in rikicin Boko Haram ya shafa. Mun yi nazari mai zurfi inda muka yi tattaunawa da 'yan mata kamar 129 waɗanda suka nuna mana akan sun fuskanci gallazawa da azaba a hannun 'yan Boko Haram, kuma bayan sun fita daga 'yan hannun 'yan Boko Haram sun fada hannun sojoji jinan ma sun fuskanci wulakanci iri-iri. To abinda muke cewa shine wulakancin da suka fuskanta a hannun sojoji da Boko Haram abu ne abin takaici, kuma ya kamata a tsaya a dube shi a tabbatar da cewa an sama musu mafita, musamman ma ta fuskar kyautata lafiyarsu da kyautata tunaninsu da kuma kyautata musu rayuwarsu. Sannan yawanci saboda halin da suke shiga a hannun Boko Haram da sojoji, kuma sun da cikin mutane da firgici da kuma matsala ta tunani, don haka ya kamata a ba su kulawa ta musamman.
Na tambayi Malam Isa Sanusi ko to ce fuska suke ganin yadda sojojin Najeriya ke gudanar da ayyukansu.
Ba zan iya cewa ga abin da sojoji suke yi ba, amma a gaskiya ya kamata hukumomin sojan Najeriya su tsaya su duba Allah, su duba aikinsu, sannan su tabbatar da cewa sun duba irin abubuwan da suke yi, kuma sun yi maganin koke-koke da ake yi a kansu.
Take kuma headquarter rundunar tsaron Najeriya ta mai da martani daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba. Ta bakin mai magana da yawunsa Group Captain Ibrahim Albukar ya bayyana min cewa
shi mai gidan Major General Edward Buba ya fitar da wannan press statement akan batun wanda Amnesty suka zargi dakarun Najeriya cewa suna cin zarafin mata da yara, wannan da muke yaki da 'yan ta'adda a ƙasar nan. Mu dakarun Najeriya muna aiki ne da dokoki na International Law of Armed Conflict. Mu ba wai ƙara zube bane muke aiki, mu professionals ne abin da muke yi, mun san ya kamata. Muna yaki da 'yan ta'adda, kuma akwai ka'idodi da ake bi a ga cewa yakin nan bai shafe wanda bai san hawa ba, bai san sauka ba. Amnesty International idan suna da wani hujja su kawo su tunkare manyan sojojin Najeriya, kofofin mu a buɗe ne.
A gefe guda kuma Amnesty International ta yi kiran samun inganta kyautatuwar alaka tsakanin sojoji da fararen hula.
Ya kamata a samu hanyoyi da za a kyautata hulɗa tsakanin jama'a da masu aikin kaki, wato sojoji da madangoginsu. Kamata yayi a gane akan cewa aikinsu ba wai su azabtar da mutane ko kuma su nuna mutane fin karfi bane, aikinsu shine su kare jama'a.
Malam Isa Sanusi, Director Amnesty International a Nigeria. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A ranar Litinin, wata kotu a Brussels ta ƙasar Belgium ta ɗaure wani ɗan ƙasar ɗan asalin Rwanda mai shekaru 65 a gidan kaso tsawon shekaru 25 bisa aikata laifin kisa da fyaɗe a lokacin kisan kiyashin Rwanda na shekarar 1994. An samu Emmanuel Nkuduwenyi da aikata laifukan yaƙi da kisan kiyashi a kashe-kashe daban-daban da kuma aikata fyaɗe ga wata mace 'yar ƙabilar Tutsi. Nkuduwenyi, wanda aka fara yin ram da shi a Belgium a shekarar 2011, yana da wani gareji a Kigali, babban birnin kasar ta Rwanda, a watan Afrilun shekarar 1994 lokacin da aka soma kisan kiyashin. Garejin na ɗaya daga cikin wuraren da mayakan Intouremhe suka riga amfani da shi wajen gudanar da mummunar aika-aikarsu. A ranar Litinin dinnan ne, ɗaruruwan dakaran Amurka da na Philippines suka gudanar da wani sabon atisayen yaƙi a yankin arewacin Philippines da ya gwada juriya da sadokantakarsu na fiye da tsawon mako guda a zazzafan yanayi da ya zaburar da su iya tunkarar kowace irin barazana a kwazazzabai da tsibirai masu sarƙaƙiya, cewar wasu janar-janar ɗin sojin Amurka biyu da na Philippines. Gwamnatin shugaba Biden da yana ƙara ƙarfafa ƙawancen soji a yankin Indo-Pacific domin inganta hanyoyin karya lagwadon wata barazanar China da ya hada da duk wani fito na fito da ka iya afkuwa game da Taiwan da ma sauran mahimman yankuna na Asiya. Yunkurin da ya kasance faduwa daidai da zama ga kokarin da ita ma Philippines din ke yi na kare yankin kasarta a daidai lokacin da rashin jituwa ke karuwa da Beijing a yankin kudancin kogin China. Gagarumin atisayen wanda aka gudanar a 'yan shekarun baya a Hawaii karkashin cibiyar sojin Amurka na hadin gwiwar rundunar katakwana na yankin Pacific an gudanar da shi ne bana a kasar ta Philippines.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jirgin ƙarshe da ya taso daga Najeriya ɗauke da ragowar alhazai daga jihohin Zamfara, Sokoto, Kebbi, Bauchi, Neja da birnin Tarayya Abuja, da jimlarsu ta kai 211, ya sauka tashar jiragen sama ta Yarima bin Abdulaziz da ke birnin Madina a ƙasar Saudiya. Kuma ana sa ran a ranar 22 ga wannan watan na Yuni hukumar alhazai za ta fara jigilar maido da alhazan bayan kammala aikin hajji. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar na ɗauke da ƙarin bayani daga Makka.
A wata sanarwa da ta fito daga hannun jami'ar yada labarun hukumar Nakon, Hajiya Fatima Sanda Usara ta bayyana cewa a ranar 22 ga watan nan bayan kammala aikin hajji, hukumar za ta fara dawo da alhazan gida Najeriya. Shugaban ofishin kula da harkokin alhazai da ke Madina, Alhaji Ibrahim Idris Mahmud, ya ja hankalin maniyata game da bin dokokin kasar Saudiya, inda ya jaddada mahimmancin katin shaidan maniyata da kasar Saudiya ta fito da shi domin dakile masu kutse cikin alhazai.
Wannan ID card, wato nusuk, yana da mahimmanci sosai saboda zai magance irin wanda ba alhazai ba da za su shigo su shiga cikin tantin alhazai su hana alhazai sakata. Kuma gwamnatin Saudi ta dauki abun da mahimmanci sosai domin idan baka da wannan ID card din na sunan nusuk, to fa ba za ka shiga wurin ibada ba, saboda haka yana mai da mahimmanci sosai duk alhajin da aka bashi ya rike shi da mahimmanci, saboda ya guji tuhuma ma irin na jami'an tsaro. Duk wanda bai da izinin yin aikin haji kuma aka kama shi a wuraren da ake aikin haji, za a ci shi tara wurin riyal 10,000, kuma za a mai da shi kasansa, kuma ba shi ba zuwa Saudi sai bayan shekaru 10.
Game da lafiyar alhazan kuma, tawagar likitocin Najeriya ta shaɗa marar wayar da kan alhazan kan ɗaukar matakan kaucewa zafin rana da ka iya haifar da matsalar heat stroke da ka iya barazana ga rayuwarsu, inji jagoran tawagar likitocin da ke kula da alhazai, Dr. Abubakar Adamu Ismail.
Duk sanda za ka fita daga gida, ka fita da 'yan robarka ta ruwa, kana gunsa, kana rufewa, ka ajiye. Bayan 'yan mintuttuka sai ka kuma gunsa, ka ajiye. In ta ƙare, ka ɗan samu wani waje. Shi a nan Saudiya akwai wurare, in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman aje, sai ka sa robarka ka ja, ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida.
Shugaban Izala na Najeriya, Sheikh Abdullahi Balalau, ya bawa alhazan shawara ne da su gudanar da ayyukansu na ibada kamar yadda addinin Islam ya karantar.
Ina kira na musamman ga alhazanmu ɗan Najeriya da ma sauran ƙasashe na Afrika, wajibi ne su zama jakadu na ƙwarai a wannan ƙasa mai tsarki. Niyya saba wa Allah a wannan wuri laifi ne. To ya in ya aikata, manzo Allah ya ce ko da su mutane guda uku Allah yana fushi da su. Na farko mutumin da yake ilhadi a haramin Makka yazo da wani abu na saba wa Allah, Allah yana fushi da shi. Haka nan wanda yake neman dabi'o'i da halaye irin na jahiliya ya motsa da gaba da kiyayya tsakanin al'ummar musulmi, Allah yana fushi da shi.
Duk da cewa wannan shine mafi tsadar kujerar haji a tarihi, wasu daga cikin alhazan sun bayyana ra'ayin su da samun wannan dama.
Sunana Nasiru ne daga Gombe. Allah mun gode maka da duk tsadar rayuwar duniyar nan, Allah ubangiji ka iso da mu nan lafiya. Hukumar alhazan sun yi kokari, duk da muna ganin tahowar ta yi tsada, to abin da suke mana sai dai mu masa godiya.
Sunana Abdul Masu Musa daga Bauchi. Alhamdulillah ba mu fuskanci wani matsala ko wani takura daga wani security ko daga wurin kowa ba.
Sunana Zainab Kabir Shamuwa, na zo daga jihar Kano. Gaskiya alhamdulillah ana kula da mu sosai, dan yanzu haka ma gashi ban da lafiya, na zo asibiti an kula da ni sosai, an ba mu magunguna kyauta, alhamdulillah mun gode.
Alhazai 51 ne daga jihohi da kimanin alhazai 13 na jiragen yawo za su gudanar da aikin hajjin bana daga Najeriya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Makka.
Madalla a gaida Hawwa Umar. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Akwai alamomin da ke nuna cewa idan ba wani canjin matsayi aka samu a bangarorin guda biyu ba, bai yiwuwa ne kungiyoyin kwadago na Najeriya su sake koma tarkin su mai cabo su ci gaba da yajin aikin na ƙasa baki ɗaya da suka fara a makon da ya gabata wanda suka janye, wanda kuma in sun dawo zai sake wani tasiri na rikirkitar abubuwa da yawa a cikin Najeriya. Da ƙarfe 12 daren wannan rana ta Talata ne wajen da su kungiyoyin kwadago suka yanka gwamnatin tarayya na ta dauki mataki game da matsalar albashi mafi karanci yake karewa. Za a tuna cewa a zaman su na ƙarshe a juma'ar da ta gabata Abuja, sassan guda biyu sun yi sa-insa sosai, inda su kungiyoyin kwadagon suka ci sun dan rage wani abu daga cikin abin da suka nema na ƙaramin albashi mafi kankanta. Suka ce sun tashi daga neman naira 250,000 sun dawo naira 494,000 a matsayin albashin ma'aikaci mafi karanci na kowane wata. Sai dai ita kuma gwamnatin Najeriya ta ce dan karin da za ta yi daga naira 60,000 da take son bayarwa bai zarce na naira 2,000 ba, wato albashin ya kasance naira 62,000 kowane wata, mafi karancin albashi kenan. To amma su kungiyoyin kwadagon sun ce idan ba 250,000 din nan aka bayar ba, to su ba za su yarda ba. Shi yasa sake koma wannan yajin aikin yake yoyi sake faruwa. To yau muke kawo muku kashe na biyu na muhawarar da muka yi a lokacin da nake Abuja tsakanin yan majalisar dattawa guda biyu, wato Sanata Ahmed Aliyu Wadada na jam'iyyar SDP daga jihar Nasarawa da kuma Sanata Hussaini Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa, kan wayannan matsaloli da Najeriya take fuskanta musamman na tattalin arziki a ƙarƙashin jagorancin shugaba Ahmed Bola Tinubu. Muna godewa Madina Dauda ta taimaka wajen haɗa wannan muhawarar, wacce yanzu za mu ci gaba da kawo muku kashi biyu nata.
Wannan ba dalili ba ne na da za a ce ba za a ƙarawa ma'aikata albashi ba, especially da wannan gwamnati kafin yanzu da gwamnatin yanzu ƙoƙari ake a yaƙi cin hanci da rashawa. Mutumin da ya je aiki cikin yunwa, cikin damuwa, ta yaya kila wani kafin ya bar gidansa iyali ta ce to fa magin nan fa ya ƙare ko gishirin nan ko manjan nan, kuma ya je wurin aiki yana da tunanin ina za a samu albashi, ko ta ƙare ko tana da nesa. Wani yazo mai mummunan yanayi yazo masa da tunanin ga wani abu zai bashi don a ɓoye wata fayil ko a juya wata fayil abin nan zai yi don neman rayuwa. Abin da ya kamata shine yanda ya faɗi, idan abubuwa da suke ingantar da rayuwar ɗan adam kamar yanda ya faɗi, makarantu, asibitoci, hanyoyi, titi, don in aka samu titi masu kyau
kamar yadda ga amini abin da ke da biyu ba baki wannan ababen ba sai saba albashin bai saba tsada na ƙara ƙaruwa, ina mutum zai sa kansa a kasan nan ne?
To shi yasa ya dace a ƙara albashin ta kai ga yanda za ta manta albashi ko miliyan 2,000 aka bawa aka bada bata isan dan
wato mai girma. Sanata, ina so in shigo a wannan yanayi. karin albashi kamar yanda magana ka ta karshe kace bai taba maganin matsaloli na rayuwa ba. Mu fara daga Ubuji.
Yana maganin matsaloli sai dai ba ta isa albashi, shi yasa take sunanta ma ko a Hausa albashi.
Certificate din bashi. Mu fara da Ubuji a wannan 1972. Mun san lokacin da gidan da babu keke an yi keke, gidan da babu mota an yi mota, gidan da babu babur an yi babur, inda babu amarya an kara. Duk wannan abubuwa ne wanda mu muna yara mun san mota ma sabuwa ta
wuce.
A lokacin nan in mota sabuwa ta wuce sai mu ce Udoji, in riga sabuwa aka sa sai mu ce Udoji. Yawa to maganan gaskiya ai bai maganin matsalolin rayuwa ta al'umma ba. Aka zo aka ƙara sake review na albashi, aka yi na IBB na baban gida, aka yi na Abdulsalam. Dukkan waɗannan ba su yi maganin matsalolin rayuwar al'umma ba. Ban ce kar a ƙara albashi ba, amma da za a ƙara kashi 100 akan 100 daga cikin abin da muke magana ba zai maganin matsalolinmu ba. Matsalolinmu mu kai magani asibiti, a inganta rayuwar al'umma, makarantu a gyara makarantu.
Yanzu kai a sata baban gida kai babban manomi ne, duk wanda ya san ka ya san kana da shaka da kana sha'awar harkar noma, samar da abinci da sauransu. Abincin nan ba wai babu shi bane, amma wuya ga kai ga talakawa. Ya ba nake so mu gane shin ana ta magana albashi, mutanen da ba su aiki da gwamnati ba, wanda suka dogara sai ma'aikaci ya je ya samu kuɗin ya je ya saya ko ya sayar, sannan su za su samu abin da za su, ba ma'aikata ba ne. So akwai talauci a ƙasa ne a sanadin rashin isasshen albashi, ko kuma akwai talauci a ƙasa ne a sanadin wasu dalilai daban?
Akwai dalilai. Talauci da yake a ƙasarmu dalilai ba su ce guda biyu ko uku ba. Dalili na farko, tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya ya raunata.
Amma abinda na yake samu na kuɗin shiga ya ragu ne
sosai. Ya ragu lokacin ko a yanzu idan ka duba gangan mai da OPEC, kungiyar fitar da mai na duniya ta ba Najeriya, ganga miliyan 2.2 ta bata a rana. Nawa muke fitarwa? Har a yanzu haka a yau din nan da muke magana ba mu iya kai ganga miliyan 1.3 ba. Dan ganga miliyan 1.3
yanda kungiyar mai na Najeriya suke ba wa gwamnati ba. Amma a zahirance babu wani wanda yake da wani mechanism in banda ita NNPC kawai da za ta zo ta faɗi cewa kaza ne, amma ƙarya ne. Abinda ake samowa ya fi haka.
Ai muna aiki da abinda aka bamu a zahirance,
amma yace abinda za a bayar a zahirance a rubuce daban ta bayan gida kuma.
Mun san wannan. Ai kowa ya sani, gashi ne na fita a jarida, zaka ga an fasa pipe, an fita da mai, an saci mai, an fita da shi, an ba inda ba man Najeriya ba ya shiga. Wannan gaskiya ne, amma dai mu muna aiki da abin da aka bamu, domin ai mu dattije ne, muna aiki da abin da aka bamu a rubuce. Kuma aikatar gwamnatin nan NNPC din aya kasan mu take, domin mu ne wakilan jama'a. Idan akwai matsala a gare ta, wajibi ne, haƙƙin mu ne, aikin mu ne, mu je mu tabbatar
sun yi aikin su. Sai ta bangida Tinubu ya cika shekara daya a watan da ya gabata da hawan wannan mulki. Wannan matsalar da take ƙara ta'azzara ta rashin ƙaramin albashi, ta rashin warware wannan matsaloli, tashi tashi an kula da sauransu, mu dubi ita shekara daya ta Tinubu, don kafin ya zo ma shi ba ta san an ce ya gaje su daga cikin matsalolin. Amma matsalolin maimakon sauwaka da aka samu sabon gwamnati sai su karuwa suke. So idan ka dubi shekara daya ta Tinubu a matsayinka na wanda yake cikin jam'iyyar kuɗi da shi, amma kuma da tunanin halin tunda kai ba sarakin mutane ne, wannan abu ne da yake ya sha bamban da harkar siyasa. Bismillah, kana ganin Tinubu zai maki nawa zaka iya bashi, in daga cikin maki 10 ko daga cikin maki 100 maki nawa zaka bashi na nasarorin da ya samu a wannan shekara daya?
Wato ka dauka ka bada maki da za a bani, ina so a bani dama sai in dauki ba siyasa bace ba wannan. Ai magana gwamnati muke yi, magana al'umma muke yi, kuma magana ci gaban kasa muke yi.
Bai ya kamata ka bar wannan babban dalibin maki shi ba.
Zan bashi amma kafin fara bashi maki, ina so duk abin da zamu miwa kanmu miwa junanmu adalci, kuma shi ma miwa sa adalci. Inda muka kalle shi a matsayin shugaba, mun san ya shigo da kyakkyawan niyya, mun san kuma ya shigo da ƙudurruka da yawa.
Da Allah mai abin nan, mutanen Najeriya suna jin kafa,
suna ji na
maki nawa za ka ba cikin 10 ko cikin kashi 100 ba Tinubu in ka bashi 10 ma duk na san kana
kamar yanda na faɗa a bude shirin ita gwamnati ba lokaci gare ta ba iyaka gare ta ba wani abun fara shi ake so ta gwamnatin ma ta ida kamar yanda akwai gwamnatin ayyukan da gwamnatin baya ta fara wannan gwamnatin za ta kaddamar da su akwai matsalolin gwamnatin baya wannan gwamnatin ita ce za ta gyara su so da haka a shekara guda yayi gaggawa kai ba wa mutum maki a matsayin sa na shugaba ya an samu nasarori an samu yawa an samu nasarori
zaka bashi baki mai yawa amma wajen kasawa da yake jam'iyyar kudi ne ba zaka bashi ba ko kidi ba
wajen kasawa
ba fara da nasarori ne wannan nasarori ya samu
nasarori na farko a shekara ta farko a wannan janye dinda mutane za su ga cewar dunkule
Wata
kafin tallafin man fetur dunkule foreign exchange wato kamar da black market daraja kudaden kasar waje wannan abu ne mai kyau domin kamar yanda ka sani kuma kamar yanda kullun ake ta kuka babu ƙasa a duniya da mutum zai je kawai gwamnatin ta sayar da kayan ta aka shigo mata da kuɗi kuma sai ta dauki kuɗi ta baka ka zo ka bude shago kana sayarwa babu inda ake haka a duniya sai Najeriya wannan ba abu ne mai kyau ba kuma shi yake haifar da wato rashawa da cin hanci corruption a system din idan mutum kana da sha'awar ka kai dan ka kasar waje karatu ko dan yatsan kana ciwo kana so a je a sa maka bandeji a asibitin kasar waje dauki kudin ka je kada kudin ka babu dalilin da gwamnati za ta dauki kudin ta
sai ta amir kai na san ba za ka yi wata wajen bada maki ga Tinubu ko
ba kuma duk abin da zan faɗi ni zama na anan ba na zaune ne wai ko don na jam'iyyar adawa ba APC tana jini na har yanzu amma kamar yanda na faɗi in aka gama zabe gwamnati ba magana bace ta jam'iyya daga wani jam'iyya kake ni Ashewaju Bola Ahmed Tinubu gwamnatin sa zan bashi kashi 40
daga cikin 100
kashi wato na ma saboda dai na zaman to conservative in ba haka ba sai na ma bashi kashi 50 cikin 100 kuma ga dalilaina da farko tukuna gwamnati abinda ake so da gwamnati shine ɗan ƙasa da dadi ko ba dadi su fahimci me ina ne alƙiblan gwamnati ya kasance akwai sadarwa mai inganci tsakanin gwamnati da ƴan ƙasa gwamnatin Ashewaju Bola Ahmed Tinubu kowa ya san direction dinta ko da dadi ko ba dadi an san direction
me direction
dinta direction dinta shine yanda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kuma
shine
alƙiblanta kenan kuma ka san idan abu sabo yazo wanda suke jin dadin tsohon yanayi ba su yarda da sabon yanayi wanda kuma ma ba su jin dadin tsohon yanayi don ba su san sabon yanayin ba su kansu ba su yarda da ita ba to wannan abu ne bayyananniya an fitar da policies in gwamnatin sa
to a gurin ka a matsayin ka na dan jami'a SJ me ka sa Tinubu a shekara daya din nan a ina da ina ya kasa
ba gaishe ku to na zamu daga ayyan Allah ya kai mu rana a cewa zamu zo mu ci gaba muna godiya ga Sanata Ahmed Ali Wadada da Sanata Hussein Babangida da kuma ita Madina Dauda wakili mu Abuja ta taimaka ta hada mana wannan muhawara din Abuja din ku huta lafiya sai mun dawo mako mai zuwa insha Allah
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma ga Hawwa Sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya
To Maryam a takaice gwamnatin Malawi ce ta bayyana neman wani jirgin sama da ya bace dauke da mataimakin shugaban kasar Carlos Claus Chilima. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya bi sahun muryoyin da ke kiran Hamas da Isra'ila kansa aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Akalla mutane 6 suka samu rauni a jiya Litinin yayin da aka lalata gidaje da motoci da wuraren sana'a bayan da wasu babban rasha suka dira a birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin A madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mata yau Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.